daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu ta tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi. Inda za ku ji cewa majalisar dokokin jihar Plateau ta kafa wani kwamiti da zai binciki musabbabin rikicin da ya sanadin mutuwar mutane 86 a jihar. A Najeriya har ila yau kuwa ina aka kwana dangane da batun aikin neman man fetur a arewacin ƙasar da wasu sassan na Najeriya.
Shi wannan na kewayen Bauchi, Gombe, Nasarawa, Plateau da Benue. To shi yanzu shi ma can muna kan mun ƙara ƙaimi.
Sai a biyo mu domin jin cikakkiyar hirar da muka yi da jami'in wato shugaban hukumar NNPC ta matatan man ta Najeriya. Muna kuma tafa da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar da kuma sharhin jaridun Amurka da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana kan na'ura. Mahmud Lalo ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labarai. Yan sanda a jihar Maryland ta Amurka sun gano wani mutum mai dauke da gurnetin bada hayaki da wata yar guntun bindiga wanda ya yi ta harbe-harbe jiya Alhamis a wani gidan jarida har ya kashe mutane biyar. Jami'ai sun ce dama akwai wata jikakka tsakanin Jarrod Ramos da jaridar Capital Gazette dake Annapolis headquarters jihar Maryland. Hukumomi sun ce harin tsararre ne kuma Ramos ya yi ta zaben irin mutanen da yake kaiwa hari, tuni dai Ramos ya shiga hannun 'yan sanda. Yara fiye da 10,000 ne aka kashe ko aka nakasa ba ra'a tashi-tashin hankula a faɗin duniya a cewar wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya. An samu rahotannin mummunan cin zarafin yara har sau 21,000 a shekara ta 2017, wanda ya nuna karuwar al'amarin ya wato in aka kwatanta da abin da aka gani a shekarar da ta gabata, a cewar sakamakon binciken sashin nazarin tashi-tashin hankula da kuma makomar yara. Yara ƙanana, maza da mata sun kaɗu sosai a tashi-tashin hankulan da aka daɗe ana yi da kuma sabbi. Duk wada cigaban da aka samu har yanzu irin cin zarafin da yara ke gani abin ba a cewa komai, a cewar wani mai magana da yawun sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres. Rahoton ya taɓo ƙasashe 20 ciki har da wuraren da al'amarin ya fi muni kamar Yemen da Syria da kuma Afghanistan. Shugabannin ƙasashen Habasha da Eritrea sun amince su gana a karo na farko cikin shekaru 20, wanda wannan wata alama ce ta ci gaba a diplomasiyance tsakanin ƙasashen na arewa maso gabashin Afirka makwabtan juna. Ministan harkokin wajen Habasha Workne Gabayehu ya gaya ma kafar labarai ta Associated Press jiya Alhamis cewa ganawar za ta samar da abin da ya kira wata dama ta maido da zaman lafiya. Ya ƙara da cewa amma har yanzu ba a tantance lokaci da kumuri ba. Babban jami'in na diplomasiyyar ƙasar Habasha ya yi wannan maganar ce a daidai lokacin da tawagar ƙasar Eritrea ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin wajenta Usman Saleh ke kammala wata muhimmiyar ziyara ta tsawon kwanaki 3 a Habashar. Ƙasashen biyu sun katse hulɗarsu bayan da yaƙi ya ɓarke tsakaninsu sanadiyar taƙaddama kan iyaka a shekara ta 1998, shekaru 5 kenan bayan da Eritrea ta samu 'yancin kai daga Habasha. Ganawar za ta kasance haɗuwa ta tsakanin shugaban Habasha mai ƙoƙarin sauye-sauye Dr. Abiy Ahmed da kuma shugaban Eritrea Zia Sirwarki, shugaban ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi ware kansu a duniya. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙasashen Afirka a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Alhamis sun yi maraba da rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta dandandan da aka yi tsakanin shugaban Sudan ta Kudu da tsohon mataimakinsa. To amma sun bayyana damuwar cewa kamar sauran yarjejeniyar da aka cimma a baya, wannan ma ka iya zama na jikana yika kawai. Shugaba Salva Kiir da mai ja da shi kuma tsohon mataimakinsa Riek Machar sun rattaba hannu kan yarjejeniyar ranar Talata a Khartoum. Jakadan Sudan ta Kudu a Majalisar Ɗinkin Duniya akwai Bona Malwa ya ce wannan yarjejeniyar ta hada da sauran bangarorin da ke taka rawa a wannan tashin hankalin, kuma dukkaninsu sun yi alkawarin ba da haɗin kai wajen maido da zaman lafiya a ƙasar. Jakadan Habasha Takeda Alemu ya ce kwanakin da ke tafe za su kasance da matukar muhimmanci. Ya ƙara da cewa abinda ya fi muhimmanci a yanzu shine kamar yadda aka sani, dukkanin bangarorin su mutunta alkawarin da suka yi na aiwatar da zaman lafiya. Shi ma jami'in diplomasiyar kasar Ivory Coast ya yi kira ga dukkanin bangarorin da su mutunta alkawarin da suka yi. Ya kuma ce gwamnatin kasarsa ta amince da girke sojojin haɗin gwiwa na kungiyar kasashen Afirka.
Ibrahim Kalmasi Garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Galisar dokokin jihar Plateau da ke tsakiyar Najeriya ta kafa wani kwamitin da zai binciki musabbabin rikicin da ya yi sanadin mutuwar mutum 86 a kwanan nan. Daga Jos, ga rahoton da Zainab Babaji wanda ya fara da kalaman shugaban kwamitin Yusuf Gaddi, inda yake bayani kan batutuwan da kwamitin zai mai da hankali a kai.
Mu yi bincike akan me dalilan sake faruwar wa'annan abu, meye kuma gwamnati da mu al'umman Plateau za mu yi da shugabanni da sarakuna na ƙauyuka da na birane, menene za mu yi don ganin irin wannan abin bai sake faruwa ba da mutanen Plateau. Na biyu kuma akwai mutanen da sun gudu suna jeje har yanzu ba su dawo gidajensu ba, wasu an kone gidajensu sun tsira ba a kashe su ba, ba su da abinci, ba su da kayan sawa, wasu na asibiti ba su san inda iyayensu ba da sauransu. Mu yi bincike ina ne wa'annan mutanen suke, kuma menene gwamnati ya kamata ta yi wa wa'annan mutane da suke cikin wahalhalu daban-daban. Na hudu mu bincika su wane ne suka haddasa wannan abin, kuma wannan shine mafi amfani saboda daga baya za a yi bincike ka ji an kama wannan an kama wancan ba hukunci. Muna son wannan lokaci jama'an Najeriya ba ma Plateau ba su san su wane ne ummul aba'isan hadda wa'annan fitina, su wane ne aka kama su jami'an tsaro su ba mu duniya ta sani menene kuma za a yi ko aka yi da wa'annan da suka tada wannan tarzoma.
To wasu na ganin kaman irin waɗannan committee an sha kafa su sun sha ba da rahoto, amma har yanzu sai kaga kaman ba a samu maslaha ba.
Ko a committee da muka yi na 2015 ke kanki kin san mun yi adalci, domin mutanen Plateau sun yaba da sakamakon wannan committee kuma ya sa an zauna lafiya na shekara uku.
To wai shin me ke haddasa rikici ne tsakanin al'umar jihar? Tambaya kenan da na nemi jin ansa daga wasu shugabannin al'umma.
Sunana Ngo Florence Dacholom, ni ce shugaban kungiyar matan Birom. Shekarun baya har zuwa yau ana takura ma mutanen Birom a ƙauyukansu, da yawa a cikinsu ma ba sa zama a ƙauyukan. Dakan bar wa Fulani dama su yi kiwo yadda suka ga dama, mutane suna so su koma gonakinsu su yi noma. Muna samun damuwa a zo gonaki a yi barna, a zo gonaki a kori mata, a zo gonaki ana ma mata faɗe, a zo cikin gidaje ana bindige yara.
Sunana Ardo Yakubu Dabo Boro, financial secretary na Miyetti Allah na jihar Plateau. Satan shanun nan da kashe al'umman Fulani shine yake kawo tashin hankali a Plateau. Ina gaya muku abinda zahiri ne, ba wai ina faɗa muku son ra'ayina ba. Shugabannin al'umman Birom da shugabannin al'umman Fulani mun tabbatar da cewa ana kashe Fulani, su tura shanun su tafi da shi. Kuma an gaya ma jami'an tsaro sun tashi, sun je sun binciko, sun fahimci cewa wannan abin da ake faɗa haka ne. amma an shiga a fitar da waɗannan dukiyoyi al'umman Birom sun hana a fitar da wannan dukiyoyi.
Daraktan hukumar inganta zaman lafiya da sulhu a jihar Plateau Joseph Langman yace aiwatar da tsarin nan na kundin matakan samun zaman lafiya da shugaban kasa ya kaddamar a jihar Plateau zai taimaka gaya.
Ita wannan kamar makulli ce na bude ababen hanyoyi da zamu samu zaman lafiya na kwarai a wannan jiha. Kuma dukkan matsaloli da ke kasa ko rashin jituwa ne sakanin makiyadin manoma ko kuma ababen zaman lafiya sakanin matasa.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Zagogo na cewa karfe 3 dare ne da minti 11 mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
So sanyi kasassaba sarraba san zarta shiga uku. Kullun rujuma suke da juna sai in fada muku. Na sani kuma ke ya ce alasha buga na batuna bari in dauko misali da Sudan sai in ga ya muku su sun yi kasassafa sun raba san zarta shiga uku kullun rujuma suke da juna sai in fada muku na sani kuma ke ya ce alasha buga na batuna in Najeriya karamu yarda da zancen yan baka rudi ne yaudara ce a ce maraba ma daukaka duk masu fadin haka mai yasa su ba sa yin haka sadan kule mun lura lalle su suna san juna kuduba America har United ma aka ce musu tun kafan yawa zamu yi me zamu gaya musu balle fadin kasa duniya tabbata iya musu lafiya mun gane su ma dai suna san juna
kada manta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke gaba-gaba wajen arzikin mai a duniya wanda shike samarwa ƙasar da kudaden shigarta. A yan shekarun bayan nan wasu ƙasashen da ke makwabtaka da arewacin ƙasar irin su Niger da wasu yankunan Chadi sun yi nasarar gano arzikin na mai, lamarin da ya sa Najeriya ita ma ta fara ayyukan neman man a arewacin ƙasar ta. To ko ina aka kwana dangane da wannan aiki? Tambayar kenan da na yi wa shugaban kamfanin man kasar na NNPC Dr. Maikanti Baru yayin da ya kawo mana ziyara a nan ofishinmu da ke Washington DC.
Eto alhamdulillah shi sha'anin tomun noma a kasar a arewacin Najeriya abu ne da shi mai gida shugaban Muhammadu Buhari yake da shi a zuciya sosai. Wannan aiki mun dauke shi salo biyu. Akwai gunda dama aka saba nayi wato can wajen tafkin kogin Chadi. Can tafkin Chadi din nan dama mun dade kuma mun toni rijiyoyi har guda 23. Allah bai sa ya dace da mai ba, amma a cikin guda biyu an samu marmashin gas wanda yake ran kona gas na kwana guda wato jin 24 hours kafin ya mutu daga cikin wadannan rijiyoyi. Sannan mun san cewa an yi aiki a nan kasashen Bauchi da Gombe da Dansarawa, to mun duba shi yanzu akai muke da muka samu matsala da hidimar da muke a can wajen tafkin kogin Chadi wato katuna kamar shekara guda da suka shige
cikin wace matsala kenan aka
July mun san matsala July 2017 wato 25 ga watan July wannan 2017 an kama mana an ce yan ta'adda ne sun kakkashe mana mutane da kuma bayan Allah haka har wajen mutane 41 sannan sun kama mana mutane uku to Allah ya taimake mu an dawo da waɗannan mutane uku kuma muna aiki da jami'an tsaro mu ga cewa in sun ce mana komai ya lafa to za mu koma mu ci gaba da wancan aikin don muna ga nan yafi kusa da wuraren da aka ce an samu amma shi wannan na kewayen Bauchi Gombe Nasarawa Plateau da Benue to shi yanzu shi ma can muna kan mun ƙara kaimi don kusa da Naboci wato Kolmani River da yake gefen Yankari dajin Yankari shell sun taba yin aiki kuma sun samu dan gas ne da bashi da yawa to shine muka koma muga yaya wuraren suke kuma a yanzu haka akwai kamfanin mu da yake daukan hoton kasa wato ana kiran sa IDSL suna nan suna aikin dauko hotunan kasan wanda zamu duba in muka bincika sannan sai mu ga shin akwai ya yanayin kasa yake a kasa in muka ga yanayin shi zamu ga akwai iraren abubuwan da suke nuna cewa akwai mai in mun ga alaman haka to zamu bi shi da babban magana ita ce mutuna don sai ka tona ka haka ka gani shine zaka ci akwai mai ko ba mai
to wannan batu mutane sukan sa rai su ga an ce ko nan da wata ɗaya ko shekara ɗaya ko shekara biyar ko goma a irin na ku kiyasin binciken da kuka yi kana ga kaman nan da yaushe ake kyauta su san cewa za a sami sakamako mai kyau
eh to shi sanin sakamako kamar yadda nace sai ka tona abin da dai muke niyan yi shine in Allah da kafin ƙarshen wannan shekaran za mu fara tono anan dai kewayen Bauchi da Gombe sannan muna ƙara yada kokarin binciken mu ya gangara har Benue da kuma Bidda an kasan Bidda basin shine jihar Niger so gwamnatin tana yawan bayanin cewa an samu mai an yi wane ne to amma a gaskiyar magana ba a tona ba ba a gani ba don ka ba za ce an samu mai ba amma a wurin mu yadda yake in ka ce ka samu mai yadda yake za ka haƙo shi ka sayar kuma ka ci riba amma in kawai an samu sansanin mai ne to wannan ba za a ce haka ba
shugaban kamfanin man fetur na ƙasa wato NNPC kenan a Najeriya Dr. Maikanti Baro yayin wata ziyara da yake mana nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu ga shirinmu na kallabi
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yau muna tare da wata matashiya mai suna Amina Umar Saulawa, wadda ta rungumi sana'a domin dogaro da kai. A wata hira da suka yi da Baraka Bashir wakiliyar sashen Hausa, ta bayyana mata cewa babban dalilin da ya sanya ta fara sana'a shine don kauce ma wannan ɗabi'ar ta bani-bani. Malama Amina ta kuma ja hankalin mata da su tashi tsaye tare da jajircewa ba sai an jira miji ko dan uwa ba ta kuma ce rashin raina sana'a shike kawo ci gaba da dimban albarka a tattare da harkar kasuwanci
Amina Umar me cece sana'ar ki ko me kike a yanzu
sana'a ta dai kasuwanci ne
wani irin kasuwanci
to abu ne da yawa irin sana'a haka je ta gado kujeru kayan kitchen da boutique haka da yan kunar sarka shoes da dai komai
da kayan mata dai
kayan mata a takaice ba irin kamar in mutai tashi yan aure
ke dila ce
to kusan haka
to a ina kike sayar da wadannan kaya a gida ne ko ko a ina
a shago ne
kamar shekara nawa kina wannan sana'a
nayi shekara 16 kenan
shekara 16 me yasa hankalinki har kika fara wannan sana'a
To abin da yasa gaskiya saboda yanayin yanda naga idan ka ce zaka zauna ne sai an baka to akwai matsala don mutum yana so ya je gidan biki misali yana so ya kai irin 5000 haka to sai mai gidanka ya baka 3000 kin ga ba za ka ji irin dadi ba haka ba za ka yi ni abin da kai niya ba amma idan kana da sana'a ta za ka yi sana'a hannu haka ko ta wani abu ba sai ka jira mijin ka ya baka ba za ka iya dauka kai ra'ayin kanka haka lokacin da yake da shi ya baka in bai da shi ma kana naka wanda za ka yi wai saboda shi ma in bai da shi za ka iya dauka ka ce maka mishi ka bashi
a hankali
har aka zo a haka
to da kaka aka fara tunda ba dare da aka fara bude shagon ana zuba kayan
to gaskiya an fara da irin kayan boutique haka
kadan
ke muka fara dai har abiya ka fara habaka muka zo da kayan kitchen dai abuje ga dai sunan da har ya kai da gado kujero haka
to mutum ɗaya ke yi ko ku haɗin gwiwa ne
a mutum ɗaya ne
wani irin alfanu aka samu ga kuma ta kuma kuna irin wannan harka ta maza
to da abin da ka sa gaba kuma ka sa Allah kuma kana roƙon Allah ya Allah ya dafa ma kuma ya ce maka maka aje inda kake
to ana akan fuskanci matsaloli tunda abu na mata ne na sun yi na tabbata yawanci suke zuwa wajen cinikayya ko wajen mu'amala
a gaskiya babu problem duk customers inda za su zo wurin mu su sayayya za a rabu lafiya cikin jin daɗi sosai ma muna jin daɗi su ma suna jin daɗi
an san da haka amma akan samu bacin rana
gaskiya babu
misali
gaskiya ban mu taba samu ba saboda duk wanda zai zo ma'aikatan mu suna ma customer din irin haka ladabi da biyayya ba za su fadi ma su bata musu ba ko da sun bata musu za su ba su hakuri to kin ga ba magana ko problem ya shigo tsakanin su
to nan mata ne yawanci suke aiki ko akwai maza
akwai maza da mata amma bangaren mata daban bangaren maza daban musamman mata da suka san irin kayan kitchen haka mata su bi yawai ta zuwa saya to sai aka mika su bangaren kayan kitchen haka da dan abin da ba a rasa su kuma maza irin haka wurin takalmin maza da kayan boutique na maza haka sai muka kai sana
an yi boko
eh sosai
yanzu ba a shafin ake gwamnati
a'a
saboda
haka ne
kai gwamnati ka huta
gaskiya inda in gwamnati ne sai ka jira wata yayi an baka albashi in kuma wannan ne kin gani kullun kudi za su dinga shigo maka koda a ce riba kana samun 100 kaga ai ka gode ma Allah idan ka sa mata albarka ta kara habaka
shin wani irin kira zaki wa mata
dai ina mata kira akan su tashi tsaye su dajirce akan ba sai sun jira ko yayan su ko dan uwan su ko mijin su ya basu ba su kama sana'a inda akwai sana'a da yawa an ce dai da kurji dai ruwan shi akwai mata da zaki gani suna kulla tai shi haka manja magi suna saidawa kuma kiga cikin ikon Allah suna ga sun bude trader har akai da shago babba an bude akwai kuma wanda zaki gani sana'a su kawai dilanci meye duje abinda dai zai kawo ma kuɗi ka same shi ta hanyar halaka ba haram ba zaki ka suna samu haka sosai tun da kiran da zan yi koyi mike tsaye ko da sabulun wanka ko na wanki aka fara cikin ikon Allah Allah ya sa ka samu abun gana arzikin ka ya habaka haka bude babban shago
wannan haka yake da fatan mata sun ji wannan bayanan Masu sauraro anan zamu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin a madadin ita babbar bakuwar ta mu Amina Umar Saulawa da Baraka Bashir da ta yi hirar da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
kuma Allah yanzu kuma ga shirin jaridin Amurka
sharhin jaridin Amurka A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar USA Today jaridar ta rawaito labari mai taken an tuhuma dan sandan da ya harbi wani yaro matashi Antoine Rose da bai da makami labarin ya ci gaba da cewa an tuhuma dan sandar jihar Pennsylvania da ake zargi da harbin wani yaro matashi bakar fata da babu makami a hannunsa yan awanni bayan an rantsar da shi a ofishin yan sanda na East Pittsburgh a ranar Laraba da ta gabata da laifin kisan gilla jami'ai sun ce jami'in dan sanda Michael Rosfeld wanda yake bature ya harba Antoine Ross Jr. dan shekaru 17 a ranar 19 ga watan Yuni yayin da yake guduwa daga motar da aka tsaida shi a sakamakon zargin harbin kan mai uwa da wabi da aka yi daga mota. Yan sanda na kokarin tsare direban motar ne lokacin da Ross da wani mutum suka fita da gudu amma aka harba Ross. Yan sanda sun ce an samu bindigogi biyu a cikin motar. Sai mu laika jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken gwamnatin tarayya za ta fara raba kudade ga jihohin da ba su kare bakin haure. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta faɗa a ranar Larabar da ta gabata cewa ta fara raba ɗaruruwan miliyoyin dala Amurka na kyauta waɗanda za ta raba su domin fafatawa a kotun da za ta yi yaƙi da biranen da suka ba da mafaka ga baƙi. Wannan tallafi da aka yi wa lakabi da Buying Justice Assistance kuɗaɗe ne da jami'an 'yan sanda na garuruwa ke amfani da su wajen biyan kuɗin kayan aiki da horaswa da sauran lamuran da suka shafe su da ka iya afkuwa. A bara gwamnatin Trump ta ce za ta yi amfani da kuɗaɗen akan garuruwan da za su ba da haɗin kai wajen riƙe baƙin haure kafin jami'an gwamnatin tarayya da ke mai da su garuruwan su zo su ɗauke su. Sai kuma mu leƙa jaridar Washington Post. Jaridar ta Washington Post ta rawaito labari mai taken dokar baƙi ta majalisa ta faɗuwar was. Labarin ya ci gaba da cewa kamin ba sani ba sabo da gwamnatin Trump ke yi kan baƙi ya samu na ƙasa mai girma a yayin da shugabannin jam'iyyar Republican na kallo dokar da suka gabatar a majalisar ƴan uwansa ƴan jam'iyyar suka ƙeƙashe ƙasa wajen zaɓar dokar. Shirin dokar ya yi nasara ne a wajen shugaba Trump wanda aka yi wa lakabi da gina katanga. A gefe guda kuwa alƙalin kotun gwamnatin tarayya ya ba da umarnin gaggawar haɗa iyalan baƙin haure da ƴaƴayensu. Dokar ta sha kai ne da ƙuri'un da suka kai har kimanin 301 akan waɗanda suka ce 121. Mafiya yawan ƴan jam'iyyar ta Republican sun ƙi amincewa da dokar ne wacce za ta ɗauki nauyin gina ganuwar ta Trump. Ta kuma baiwa yara waɗanda ba su da takardun zama damar zama 'yan ƙasa a gefe guda kuma ta taɓa maganar rikicin raba yara da iyayensu akan iyakar Amurka da ke kudu. Sharhin jaridan Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, ni ne Umar Hassan Tankuli murya Amerika. Yau shugaban ƙasa zai zo jihar Katsina, muna maraba da ita kuma Allah ya sa ta zama alheri ga mutanen Katsina, zai zo yi ma mutanen Katsina jaji.
Assalamu alaikum murya Amerika, mai magana Abun Didi Bolokun zaman jihar Kebbi Najeriya. Ina kira ga gwamnatin tarayya, hakikanin gaskiya ya kamata har yanzu matsalar tsaro akwai baya da kuma mutanen da aka kashe a filatu mutane 150 da Benue da sauran zamfara ko shekaran jiya an kai kira mutanen jihar Kebbi.
Sunana Abubakar Muhammad Dogon Daji, tambayar zan kai zama hun yake ya hankalin Najeriya ko ƴan Najeriya gaba ɗaya ba zai zama kullum duk abin da aka wata ta'asa tun da ba a jiya ba da aka cewa sai a ce fulani fulani shin fulani su ɗaya ne ke wannan abin har a ce wai su kirsa sun zanga-zanga.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ni ne mai sauraron kuɗi sai Garba Bala daga ƙaramar kwamfanin cika jihar Adamawa Najeriya. Ni ina goyon bayan abin da gwamnan Samuel Lalo ya ce a shiga gida-gida a je a yi bincike na makamai.
To yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
To a takaice, ƴan sanda a jihar Maryland ta Amurka sun gano wani mutum mai dauke da gurnetin bada hayaki a wata da wata karamar bindiga wanda ya yi ta harbe-harbe a jiya Alhamis a wani gidan jarida har ya kashe mutane biyar. Shugabannin kasashen Habasha da Eritrea sun amince su gane a karo na farko cikin shekaru 20 wanda wannan wata alama ce ta ci gaba a diflomasiyance tsakanin kasashen na Arewa maso gabashin Afirka makwabtan juna. Kasashen Afirka a kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Alhamis sun yi maraba da rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta dindindin da aka yi tsakanin shugaban Sudan ta Kudu da tsohon mataimakinsa. To amma sun bayyana damuwar cewa kamar sauran yarjejeniya na baya wannan ka iya zama na jekanayi ka kawai. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗi jiya Alhamis cewa Amurka na ƙara himma wajen ƙarfafa gwiwa ma ƙasar Pakistan ta daina samar da mafaka ma 'yan ta'adda.
To masu aro da aka makawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kafin nan bari mu amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan Bura Double sakamakon rasuwar Buhari Bura wanda Allah ya wucikawa a garin Gidigir dake jihar Damagaram a jamhuriyar Nijar. Da fatan Allah ya mai rahama. Ina madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da yata ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya hada shirin sai injinin mu John Ellison. Muhammad Lalo ke cewa a wannan lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.